Daga nan Birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 24.41 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye ta tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma kama mu Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau. Yanzu ma Alheri Grace Abdi ce tare da Hafsat Muhammad Maina daga nan birnin Washington DC muke gabatar da shirin da ya kasance na ƙarshe a yau. Kamar yadda muka sanar, yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan shawarar da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta yanke na raba sama da naira biliyan 115 da aka kwato daga ajiyar bankin marigayi Abacha ga iyalai 300,000 a jihohi 11 na Najeriya. Shin a ganinku wannan zai fidda talakawa daga talauci ko kuma biyan muhimman bukatun da suka tsone musu ido? Kamar kullum, lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-205-6555. Kafin nan, ga halin da duniya ta wuni.
Jama'a, assalamu alaikum, barkanmu da yamma. Rashin kungiyar ta'addanci ta al'qaida da ke Mali ya fito ya dauki alhakin harin nan da aka kai kan wani ayarin sojan kasar Faransa a can Mali a jiya, wanda ya wuce da rayukan mutane hudu fararen hula, a cewar cibiyar leƙen asiri ta site da mazauninta yake nan Amurka. Kungiyar Nusrat al-Islam wal Muslimin, wacce aka fi sani da lakabinta na JNIM, ta ce ita ce ta kai wannan harin na jiya a garin Gao a matsayin jan kunne ga shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron. Ana dab da soma taron kolin kasashen Afirka a kasar Mauritania. Harin na jiya dai ya auna sojan Faransa da Mali ne masu sintiri a can Gao, inda kuma ko bayan waɗanda suka hallaka da dama sun ji raunuka. Jami'ai a kasashen Belgium, Faransa da Jamus sun ba da sanarwar cafke wasu mutane shida da aka ce suna kulla makarkashiyar kai wasu manyan hare-haren bama-bamai akan wani taron 'yan adawar kasar Iran masu gangami a Faransa a ƙarshen makon da muka baro. Wani babban jami'in diplomasiyar Iran da ke aiki a Vienna na cikin waɗanda aka kama. Jami'ai sun ce jakadan, wanda ba a faɗi sunansa ba, a Jamus aka kame shi a bisa tuhumar cewa yana mu'amali da wasu mutane biyu ma'auratan juna da ake jin suna da hannu a maƙarƙashiyar. A Faransa ma an kama mutane uku. Ƙungiyar ƙasashen Turai ta EU ta ja kunnen shugaban Amurka Donald Trump da ya kwanta sanin cewa shirinsa na saka harajin kashi 20 cikin 100 akan motocin da ake kerawa a can Turan zai iya janyo su ma ƙasashen Turan su maida martanin sakawa kayan Amurka harajin zunzurutun kuɗi kamar dala miliyan 294 a cikin wata doguwar wasiƙa mai shafuna 10 da suka aika wa ma'aikatar ciniki ta Amurka a ranar Juma'ar da ta gabata. Ƙasashen Turan sun ce ba wata hujjar ƙara haraji akan motocin nasu, kuma babban kuskure ne Amurka ke neman tafkawa. To, labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake kare hukumar nan ta ICE da aka baiwa aikin tabbatar ana aiki da dokokin ƙayyade shige da fice, wacce kuma 'yan jam'iyyar adawa ta Democrats ke kiran cewa a soke ta. A cikin ɗaya daga cikin rubuce-rubucen da ya yi kan shafinsa na Twitter a ƙarshen makon da aka baro, shugaban ya zargi 'yan Democrats da cewa sun soma suna son a wargaza hukumar ta ICE ne kawai don ba sa son a rinka tsarkan iyakokin Amurka. Dubban mutanen Amurka sun wani jiya suna ta gudanar da manyan tarukan zanga-zanga a garuruwa da biranen kasar masu yawa don nuna adawa akan matakan da gwamnatin Amurka take ɗauka game da sha'anin shige da ficen baƙi, da kuma musamman don neman a haɗa iyalai da aka raba da juna yayin da suke tsallakowa kan iyakar Amurka da Mexico. Yau Litinin aka fara sabon zagayen yi wa jama'a allurar rigakafin cutar shan inna wato polio a kasar Afghanistan inda ake cikin damuwar cewa mai yuwa ne mayakan yan tawaye ka iya hana dubban yara samun allurar a lokacin wannan wato yakuwar ta kwanaki biyu jami'ai sun ce jami'ai 52,000 masu allurar rigakafi ne za su yi allurar ga yara miliyan 6.4 waɗanda ke kasa da shekaru 5 a larduna 27 daga cikin larduna 34 na kasar hukumomin kiwon lafiyar Afghanistan sun ba da rahoton cewa mutane 9 suka kamu da cutar ta shan inna a cikin shekarun nan a kasar
To gaida Hafsat Muhammad Maina da karanto labarai Kafin mu ba ku dama bayyana ra'ayoyinku kan raba sama da naira biliyan 115 da aka kwato daga ajiyar bankin marigayi a bace da iyalai 300,000 a jihohi 11 na Najeriya. Bari mu shimfiɗa da bayanin da Dr. Lawal Habiba Yahaya kwararre kan harkokin tattalin arziki yayi a hirarsa da wakilin a birnin Kano Mahmud Ibrahim Kure akan wannan batu.
Manhajar tattalin arzikin kasa ya fi kyau a zuba su a kuma lura da kuɗin ta inda za su amfani talakan talak wanda abubuwa ne musamman da ifi amfani da su lafiya da harkar abinci wanda zai rage talauci na gaba ɗayan ƙasa amma a harkar siyasa yana ɗaya daga cikin alƙawarin da shi mai girma shugaban ƙasa yi wanda kuma yana da burin cika shi kuma wannan wata dama ce da ta samu na cewa ya riƙa waran waɗansu wanda suka yi ƙasa da yawa ana ba su wani tallafi wanda zai rage ragaita su da talaucin su
to amma daktar wasu suna ganin wannan gwamnatin ta ɗaya daga cikin manufofinta shine yaki da rashawa da cin hanci watakila wannan yunkurin ne ma ya kai ga samun waɗannan ko dawo da waɗannan kuɗaɗe amma wasu suna ganin cewa wannan matakin da aka ɗauka wurin amfani da waɗannan kuɗaɗe miliyoyin dala kaman zai ba da wata dama ne ta ma inganta harkokin rashawa da cin hanci a tsakanin musamman jami'an gwamnati.
To ai abin da isa ai shine maganar da na faro maka. Wato shi tsarin system din kasar da zai yi a ce dukkan kuɗin nan za a raba 5,500 din ga wanda suka da bukatar kamar yadda gwamnati ta faɗa to da za ta cimma wani buri nata. Amma matsalar ba su kaddamar da abin wani zubin zaka ga cewa lurarsu da sa hankalin su akai ba zai sa izamana cewa mai karas da mai yalo da bai san kowa ba wanda da shi da ilimin boko shi yake sai da goro ko yake goge takalmi wanda shi zai fi amfana 5,500 shi zai fi amfana ka gane to amma misali yanzu babu mamaki kaji idan aka fara wani ya samu hanyar da zai samu 5,500 sau 10 50,000 kenan ta tafi wajen su shi kadai to saboda haka ka gani wannan ne zai bada damar su jami'an da za su yi aikin su iya haɗa kai da waɗansu ko su ba waɗansu wanda suka fi so ko su rage akan kansu wanda wannan zai taɓa niyya da burin da aka yi niyya domin waɗanda aka yi shi su samu ɗin.
Wani batu da ake magana akan shi ne sigama da ita gwamnati za ta bi ta tabbatar da cewa wannan mutumin da zai amfani 5,500 ɗin talaka ne kuma talak sannan ya cancanta.
Ba za ka taɓa raba shugabanci da siyasa ba kowane ma irin shugabanci ne ballantana shugabanci na siyasa saboda haka a wannan kaso zai yi wahala izamana ɗan siyasa manya ba su shiga harkar yadda za ta juye izamana yara ɗan siyasa nasu su samu ba saboda kowa zai ƙoƙarin yaransa ko mabiyansa ko waɗanda suke cikin jam'iyyarsa ya yi musu wani hannu.
Ina mafitalin gani ya fi kemini samalin wiya.
Dr. Lawal Habiba ya haya a hirarsu da wakilin Muhammad Ibrahim Kori a kan wannan batu.
Ina mafitalin gani ya fi kemini samalin wiya.
Na biya ta gulma yau maganar ko za ta fashe
samayen wiya
idan na faso ta ai safiyan ta duk a kashe
samayen wiya
in ta fito fili mai halin shi za ta ishe
samayen wiya
idan ya ji zafi ya gyara hali nai idan ya fasa toto mu ma mu dauda mara samayen wiya samayen wiya samayen wiya
ina mafita limani ya bike mini samayen wiya samayen wiya samayen wiya
masu mulki sun zama gafiya
samayen
wiya da na bakin ki na kasa su zama tawaya
samayen wiya
mai mulki ya danna hakin talaka ya gyara miya
samayen
wiya idan ya fito kuma azan mishi maula da dai za azam kyarar ki da sun yi kin tafiya samayen wiya samayen wiya samayen wiya
ina mafita lindani ya
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
haka yake lambobin kenan kai tsaye muna tare da wani a jihar Plateau wanda yake bisa layi wake bisa layi a Plateau
yawa mai magana dai Bala Komanda ne daga cikin garin Bukuru jihar Plateau.
Bala Komanda daga Bukuru, yaya kake gani talakawa za su fi cin moriyar kudaden nan da ake kwatowa ko kuma waɗanda aka riga aka kwato a halin yanzu a daga inda mariga ya boye?
To alhamdulillah gaskiya inda dai su talakawa da su mori wannan kuɗi ni ban goyi bayan a ce da a bangoyi bayan a ce ko da a raba wannan kuɗi akan 2500 ba akwai inda ya kamata a ce talakawa sun samu abin da ya kamata shine akwai asibiti da ya kamata dan talakawa suna buƙatar asibitoci ingantacce wanda da a samu su malaman kiwon lafiya ingantattu wanda nan talaka gaskiya ni ina goyen bayan a nan talaka zai mori wannan kuɗi saboda muna da buƙatun nan wanda ya kamata a ce an taimaka ma talaka amma yau in aka ce an ba da wayannan kuɗaɗe to kaman yanzu ne wani ma 2500 din nan bata ishe shi ba na ranan nan
yawa to malam Bala mun gode to bari mu je Fataskum wake bisa layi
assalamu alaikum sanin gure barkan ku dai ma
barka ka dai wake bisa layi
ina magana da hakimi Asta da
sai dai ka nisanci rediyo dan saboda mu samu mu ji juna
kuna magana da hakimi Asgari ke garin Fataskum.
Yawa to hakimi kai ya kake gani rarraba kudin nan gida ga yale 300 ko kuma ai wasu aiki da talakawa gari za su amfana?
Eh to ali dai abin da nake bukata nake kuma godiya da wannan alkawari da aka mana mu talakawa dama shugaban kasa yana daga cikin alkawari da ya mana a cikin wannan kamfen da muka yi kuma muka zaɓe shi sannan wannan kuɗi da za a ba wa talakawa mu shugabannin da za a ba su za a wakilta akan abin Allah ya sa a ba wa masu yin tsoron Allah
wato kai dai kana goyon bayan a raba dala naira 500 a wata
ko 3000 ne wani aka taimaka yanzu kamar yadda Dr. Muhammad Lawan yake magana yake cewa da me yalo da shi kenan da waye ta ga wannan aka taimake su to in samu jari da yanzu kenan in ya samu 5000 ya samu abin da zai tallafa sana'a zai kare ta gyara sana'a.
Yawa to mun gode to bari mu nufi jihar Oyo wake Ondo wake bisa laye a Ondo.
Assalamu alaikum. Kina magana da Dahiru dan Katsina daga nan Ondo.
To Malam Dahiru bisa ga bayanan da ke fitowa wannan tsari za a zabi iyale ne 300 a raba musu 2000 a kuma jihohi 19 idan haka ne jihohi 19 cikin 36 kana kuma mutane 300 ban san ko a inda kake nan akwai iyale sun kai 300
ai sai ma ci
to ya kake gani kowa zai ci moriyan shirin in dai haka ne
to in dai haka ne gaskiya sai dai a bara gwamnati su yi laban nan dan su ne a suke da talakawa.
Layin ka ya tsinke to bari mu koma Plateau wake bisa layi
lawan ne daga kurbi
a wato malam lawa daga kurbi daga kurbi ka nisanci radio kana ji yana dawo mana ka nisanci radio kana tare da mu
assalamu alaikum
aha to
ina tare da ku
to bismillah ya kake gani ya kamata kasafta wannan kudi da zai amfani a galibin talakawa
abin da ya kamata yi shine yanzu talaka yana cikin wahala ba kadan kadan ba yanzu kamar mu talakoci da muke tare da ku irin mu da muke dan noma da shauran su ga dan ta taimaka mana ai
eh kamata wata hanya a rarraba muku a raba ma waɗanda mai rabo ka samu 1500 din nan ko kuma ya ne kake
yawa an samu wannan 1500 din dai an ta yanzu na samu 1500 so 10 ai na samu jari
to mun gode daga Plato kuma bari mu nufi Jalingo wake bisa layi a Jalingo
kuna magana da Dr. Bala Yaro ne daga Jalingo fadar jihar Taraba
to Dr. Bala kadara wannan shawara ta tsaya daram cewa za a raba naira 1500 din nan yaya kake gani za a tabbatar da cewa wannan kudi ya isa ga waɗanda ya kamata ba yan siyasa su zaba waɗanda suke so ko kuma akasarin kudi ya kare a jihun waɗanda masu ruwa da tsaki ba
gaskiya wannan kudi 1500 din nan ba ta amfani talaka da komai ba illa kawai a bude wata kafa daban wanda in wanda suke zaune wanda ba sa aikin yi su samu aikin yi wanda za su amfana akan wannan 1500 din nan amma 1500 din nan ka idan aka ce za a shiga kudin shafe ne ma yanzu ina nake ma in dai baki zai wadace mana magidanci ne ba a yanzu 1500 an ba ta da wani abun na a Najeriya yanzu
wato kai da shawara kai ta ce ai wani aikin da zai amfani al'umma baki ɗaya ba
rarraba wanda zai amfani talaka duddun wani hairan ba
to madalla to bari mu nufi Kaduna wake bisa layi
anti jiras barka da dare
barka ka dai an wuni lafiya
alhamdulillah sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya
to Alhaji Musa kai ya kake ganin ina shawara ka
to gaskiya a Tigres in za fa faɗa gaskiya kuma in za a faɗa gwamnati gaskiya wannan tsarin da aka fito da shi na magana 1500 din nan ba zai kai magacin nasara ba shawara ta a nan gurin a nawa shawara ni abin da nake dubawa kin ga yanzu mu idan muka duba nan jihar Kaduna muna da kamfanonika da yawa wanda suke akalla sun durkushe kuma akalla saboda mutum miliyoyin mutane suke cin abinci ta wannan guri maimakon a ce wannan a jajjawoyi aka kafa irin wa'annan waɗanda suka durkushe nasu a kakkashe su domin a laba wa mutane aikin yi amma wannan 1500 din wallahi 1500 zan iya zuwa in je ci kaza da ita ko balangu a take ba tare da na nuna damuwa ta ba da haka ni abin da nake
to Alhaji Musa sai dai lokaci na gaba da mu za ku iya zuwa shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter ku ci gaba da muhawara akan wannan maudu'i yanzu dai ga shirinmu na gaba to ga na saukato da shirinmu na gaba
labaran wasanni
Jama'a barkanku da zuwa ga shirin labaran wasanni wannan litinin na sashen Hausa na murar Amurka wanda kuma zai share fage daga Najeriya inda yau aka waye gari da sanarwar da ministan wasannin kasar ya bayar wato Solomon Dalo na cewa sun sauke shugaban hukumar kwallon kafa ta Najeriya dan Amadu Fenik a sabili da wani hukunci da hukumar kolin Najeriya ta yanke kan shari'a da yake yi kan shugabancin nasa sannan kuma shi minista din ya nemi Chris Giwa mutumin da aka zaba a karkashin wani zabe da aka yi wanda hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA bata amince da shi ba cewa shi Chris Giwa ya je dare kan kujerar shugabancin hukumar ta NFF ta Najeriya a halin yanzu to amma a cikin sanarwar da suka bada a madadin shi Amju Fenik din lauyoyinsa da suka hada da Festus Kiyamo sun ga wa jaridar Daily Post cewa wannan hukuncin na ministan da kuma kotun dubba za su yi aiki ba a kan shi tsohon shugaban da aka cire din a cewa su kotuna na kasashen duniya ba sa da tasiri akan hukuncin da FIFA ta kan yanke ko kuma akan ita kan ta hukumar FIFA din ko kuma rassanta na hukumomin kwallo na kasashen duniya lauyoyin suka ce kotu daya ce a duniya za ta yanke hukuncin da FIFA za ta aminta da shi wannan ko ita ce kotun wasanni ta duniya din wacce in ba ita ba duk kotun da ta yanke wani hukunci ba da tasiri To bari mu je ga gasar cin kofin duniya da ake ci gaba da fafatawa a kasar Rasha, inda a yanzu Saudi Arabia Christmas san ko suwa za su yi wasannin quarter final, musamman biyo bayan wasannin da aka yi a yau da suka hada da wadda Brazil ta yi da Mexico, inda ta lalace Mexico din da ci biyu da babu. To da wannan wasannin da aka yi yanzu hoton ya fara fitowa fili, al misali mun san cewa kasashen da za su shiga wasannin quarter final din za su hada da Faransa, wacce za ta kada da kasar Uruguay ranar Juma'an nan mai zuwa 6 ga wata. Sannan kuma ta Brazil kuma tana jira ta buga da duk wanda ta yi nasara tsakanin Belgium da Japan a wasan su na yau. Idan Allah ya kaimu gobe Talata, kuma akwai wasanni guda biyu da za a yi da za su a kammala tsara jadawalin wasannin quarter final. Sannan wannan kuma sai hada da wasan da za a yi tsakanin Sweden da Switzerland, da kuma wacce za a yi tsakanin England da Colombia. To yanzu dai mun san ba kasar Afirka ko guda a cikin gasar nan ta cin kofin duniya, bayan da dukkan kasashe guda biyar suka yi gida, wato su Nigeria da Tunisia da Masar da Morocco da kuma Senegal. Wannan an ce shine wasa mafi muni a gurin kasashen Afirka a cikin shekarar 36 da suka wuce, wanda a karan farko tun shekarar 1982 ba kasar Afirka guda ɗaya da ta zarce zagaye na biyu na wannan gasa din. A wasannin nan na bana da aka yi guda 15 da kasashen Afirka suka shiga ciki, an ci su sau 10, sun yi kunnen doki sau 2, sannan sau 3 kawai suka ci wata kasa ko kuma ni kungiya na kwallon kafa. Daya daga cikin abubuwan da suka yi mutane zafi shine kasar Senegal da aka fitar da ita, ba wai don an yi nasara kanta ba, sai domin wata doka da hukumar kwallon kafa duniya take da ita da take kira dokar tabbatar da adalci. Wannan abun ya faru ne a lokacin da aka yi wasa tsakanin ita Senegal da Colombia, inda bisa ga dukkan alamu aka ga alamar cewa koda kunnen doki Senegal ta yi da ta samu ta wuce zuwa wasa na gaba. To amma kashi saboda cin da Yeri Mina na Colombia ya yi wa su ‘yan Senegal kusan ƙarshen wasan nasu, sai ga Senegal da Japan sun zo sun zama kat da kat a yawan maki a yawan cin kwallaye da dai sauransu. To sai aka ce wace ce za a zaɓa, sai aka zo aka yi amfani da ita wannan dokar tabbatar da adalci din. Aka gane cewa ai Senegal ta fi samun katuttukan aikata laifuffuka, wato waɗannan da ake kira yellow card kenan, na jan kunni, na gargaɗi, na kashedi da ake baiwa a lokacin wasa, tafi Japan samun irin waɗannan katuttuka ɗin, domin ita Senegal ta samu guda 6, ita kuma Japan ta samu guda 4. Saboda haka aka yi wannan hukunci, aka ce a basu wannan hukunci ɗin, ita Senegal ta fita daga wannan wasa ɗin. To yaya magana su Ronaldo da Messi ne na Portugal da Argentina, fitar da kasashen su yana nufin cewa sun gama harkar wasan kwallon kafa ta duniya kenan. Masu hasashe sun yi littafin cewa shi dai Messi yanzu shekarunsa ta haihuwa 31 ne, Ronaldo kuma ya girme shi da shekaru 2, yana da shekaru 33. Saboda haka kafin a sake zagayowa wata gasar cin kofin duniya, watakila sun zarce shekarun da za su iya shigarta. Bari mu karkare da jinjina ga wani sabon tauraron kwallon kafa na ƙasar Afirka da ya bayyana a cikin wannan gasa ɗin, wato yaron nan ɗan shekaru 19 kai daga da ya bugawa Faransa, Kylian Mbappe, wanda ya zama shi ne yaro matashi saurayi mafi ƙarancin shekaru na farko da ya sa kwallaye har guda 2 a cikin wasa ɗaya ta gasar cin kofin duniya, lokacin da Faransa ta buga da Argentina, inda suka ci su ɗan Argentina ɗin da ci 4-3. Shi wannan yaron sau 2 yana saka kwallo a ragar ɗan Argentina, saboda haka ya cancanci jinjina. Jama'a, abin da ya sauka labarin wasanni yau kenan, mun baku lafiya daga Washington.
Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Tattalin arzikin ƙasar Venezuela na fuskantar koma baya yanzu haka, ga hauhawar farashin kayayyaki da matsanancin ƙarancin abinci da ruwa da magunguna. Rahotanni sun nuna cewa an kama 'yan siyasa masu adawa da gwamnatin shugaba Nicolas Maduro, tare da garkame su an kuma gallaza musu azaba. Fuskantar wannan kuncin ya sa dubban 'yan Venezuela gujewa ƙasarsu. A wata ziyarar aiki zuwa ƙasar Brazil kwanan nan, mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya lura cewa Venezuela, ƙasar da a da ta fi arziki a yankin, yanzu ta durƙushe. Durƙushewar da ƙasar Venezuela ta yi ta haifar da taɓarɓarewar taimakon agajin jinƙai, abinda ya janyo yaɗuwar danniya da gazawa wajen samar da muhimman abubuwa da kuma yunwa a ƙasar. Koma bayan ya kuma janyo hijirar jama'a mai yawa da ba a taba gani ba a tarihi zuwa wasu kasashen a wannan yankin, a cewar Mr. Pence. Dan taimakawa wajen shawo kan wannan matsalar, mataimakin shugaban Amurka ya sanar da ba da ƙarin agaji na kusan dala miliyan 10 ga mutanen Venezuela da suka tsere wa ƙasar su. Kai tsaye fiye da dala miliyan 1 zai je ga tallafawa ayyukan agaji a Brazil. Dan ƴan gudun hijirar Venezuela fiye da 50,000 ne suka isa arewacin Brazil tun daga shekarar 2017. Ƙarin na dala miliyan 10 da aka sanar ya sa jimlar kuɗaɗen da Amurka ta bada wajen taimakon agaji ya kai kusan dala miliyan 31 tun daga shekarar 2017. Sabon tallafin kuɗaɗen ya hada da bada gudunmuwa ga hukumar taimakawa ƴan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa don ƙalubalen da Venezuela ke fuskanta. Da goyon bayan shirin samar da abincin gaggawa na Majalisar Dinkin Duniya don taimakawa jama'ar Venezuela da suka isa ƙasar Ecuador kwanan nan, da kuma sauran ayyukan agaji don 'yan Venezuela da garuruwan da suka karɓe su a ƙasashen Colombia, Peru, Ecuador da Brazil. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka a wata rubutacciyar sanarwa ta ba da ƙarin tallafi na dala miliyan 18.5 don taimakawa 'yan Venezuela da suka rasa matsugunansu suka koma Colombia don gujewa rikicin. Ma'aikatar harkokin wajen ta Amurka ta yaba da taimakon da ƙasashe a faɗin yankin suka yi na ɗaukan nauyin 'yan Venezuela da ke tserewa rikicin ƙasarsu. Ta kuma yi kira ga masu ba da gudunmuwa da su ƙara a kan abin da suke badawa don taimakawa ƙasar magance matsalar koma bayan taimakon agaji da take fuskanta. Ma'aikatar ta kuma yi kira ga ƙasashe a kan su ƙara ba da taimako don ganin an farfaɗo da demokuraɗiyyar Venezuela. Mataimakin shugaban Amurka ya lura cewa muddin shugaba Maduro ya ci gaba da daƙile demokuraɗiyya da tauye haƙoƙin jama'arsa, to ƙasar Venezuela za ta ci gaba da durƙushewa. Amurka ba za ta yi shiru ba a yayin da Venezuela ke ci gaba da taɓarɓarewa, a cewar Pence. Venezuela ta cancanci abu mai kyau, haka kuma al'ummar Venezuela sun cancanci su sake ƙwato 'yancinsu. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka,
wanda Maryam Dauda ta fassara ta kuma karanto kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To a takaice, Grace, rashin kungiyar ta'addanci ta Al-Qaida da ke Mali ya fito ya dauki alhakin harin nan da aka kai kan wani ayarin sojin kasar Faransa a can Mali a jiya, wanda ya wuce da rayukan mutane hudu fararen hula, a cewar cibiyar leƙen asiri ta site da mazauninta yake nan Amurka. Jami'ai a ƙasashen Belgium, Faransa da Jamus sun ba da sanarwar cafke wasu mutane shida da ake ce suna kulla makarkashiyar kai wasu manyan hare-haren bumabumai a kan wani taron 'yan adawar ƙasar Iran masu gangami a Faransa a ƙarshen makon da muka baro. Ƙungiyar ƙasashen Turai ta EU ta ja kunnen shugaban Amurka Donald Trump da ya kwanta sanin cewa shirinsa na saka haraji kashi 20 cikin 100 a kan motoci da ake ƙerawa a can Turan zai iya janyo su ma ƙasashen Turan su mai da martanin sakawa kayan Amurka harajin zunzurutun kuɗi kamar dala miliyan 294 a cikin wata doguwar wasiƙa mai shafuka 10 da suka aika wa ma'aikatar ciniki ta Amurka a ranar Juma'ar da ta gabata. Ƙasashen Turan sun ce ba wata hujjar ƙara haraji akan motocin nasu, kuma babban kuskure ne Amurka ke neman tafkawa.
To a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya a yau, sai kuma gobe idan mai komi mai kowa ya nuna mana, ku ji mu da wani sabon shiri ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen da muke gabatarwa da rahotanni har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya muhawara a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da Malama Juli da ma injiniyan mu Alheri ke muku fata alheri, ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauyin lafiya da alheri.